الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستغفرك نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوى مرحبا بالأدواء أولا الرانا بأنبركة ما أولا نوكت شيء بأنبركة أولا نسام الزمان دومن قبات الدا قرات اللتا من أولا الأحكام. يومنا 25 ga watan Shawwal shekarar 1442 bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasulili da 6 ga watan Jun wato watan shirkenan a shekarar 2021 miladiya. Kuma wannan shine zaman mu na 55 a cikin karatu wannan littafi mai albarka. A karatun mu na zaman mu na 54 a cikin wannan silsila mun tsaya ne akan hadisi na 195 a littafin da ke hannuna, wato hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma. Yanzu kuma insha Allah daga cikin bayanin hadisin za mu dora zuwa abin da ya sauwaka. Wato hadisin na sayyidina Abdullahi bin Amr dan Asi, wato ya kasance ne kwana yake yana sallah sannan ya wuni yana azumi, dan haka sai babansa ya kai karansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya same shi yace, labari ya iske ni cewa kai kana kwana kana sallah kuma kana wuni kana azumi. Sai yace eh kwarai da gaske, haka ne ya Rasulullahi. Bi abi anta wa ummi, mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka. To dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rashadar da shi, wato ya sanya shi akan hanya wace tafiye masa, yace masa ai ba za ka iya yin wannan ba, za ka iya dawama akan haka ba. Abin da ya fi shine kai azumi sannan ka sha ruwa, kai azumi ka sha ruwa, ka riƙa yin azumi uku a kowanne wata. Sai yace a'a ya Rasulullahi, zan iya yin fiye da haka. Yace to ka riƙa yin azumi, in kai azumi ɗaya sai ka sha ruwa kwana biyu. Sai ce ya Rasulullahi, zan iya yin fiye da haka. Sai ya ce to karɓi yin azumin ɗan uwana Annabi Dawud alayhi salam, shine yau kai azumi gobe ka huta, yau kai azumi gobe ka huta. Sai ya ce zan iya yin fiye da haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai babu fiye da haka, babu fiye da wannan. To shine a cikin bayani wato sharhin wannan hadisin, sai muka ce malamai sun yi saɓani game da shin menene hukuncin wanda kullum azumi yake, kullum azumi yake, kullum azumi yake baya hutu. Sai malamai musamman ma mazhabar zahiriya suka ce ai haramun ne in mutum ya aikata haka, ma yayi laifi kuma babu ladan azumin gare shi. Saboda sun dogara ne da hadisai kamar haka. Faɗar sa sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito cewa la sama man sama al-abad, babu bai azumi ba wanda kullum azumi yake, to wannan kamar baya azumi ne. Da kuma wani hadisin har ila yau wanda shi kuma Imamun Nisa'i ma ya rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama al-abada fala sama wala aftara, wanda kullum azumi yake to shi wannan shi bai azumi ba kuma shi bai sha ruwa ba, ma'ana shi bai da ladan azumi gashi kuma shi ba shan ruwa yake ba. An fahimta? Yawwa. To amma daga cikin malaman fiqh kamar Imam Malik da Imam Shafi'i su suna ganin halascin yin haka. To amma dai matsala ce wacce take a cikin ta, akwai sabani dukkaninsu, kowanne kuma yana da hujjojinsa da ya dogara a kansu. Amma dai abin da ya fi bayyana dai a zahiri shi ne ƙarfin hujjar waɗanda suka ce yin azumin kullum ɗin nan bai halatta ba, kamar hujjarsu dai ta ɗanfi ƙarfi fiye da waccan ta su Imamu na Malik da Imamu Shafi'i, Allah ya ƙara musu rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan nasihar da yawa shi sirna Abdullahi ɗan Amr ɗan Asi, saboda hange masa gaba ne, domin idan a lokacin da suke wannan maganar a lokacin nan yana matashi shi Abdullahi ɗan Amr ɗan Asi, to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hange masa gaba akwai lokacin da zai zama ya tsufa yin hakan ba zai yi gare shi ba to kuma Allah subhanahu wataala ya fi san aikin da za a dawwama ana yi har zuwa mutuwa to an ruwaito cewa shi da kansa sayyidina Abdullahi dan Amr dan Asi din da ya tsufa sai yin hakan ma ya gagare shi yau azumi gobe hutu din sai ya gagare shi da kansa yake cewa ya laitani qabiltu ruksata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kai ya kaito na ina ma da na karbi rangwaman nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da na karba tunda da zaka yin azumi uku din a kowanne wata to ladan ka daidai ne da na wanda ya shekara yana azumi yawa indai dan ladan ake yi to kai ma ladan ka daidai ne da nashi tunda al-hasanatu bi ashri amsalha kowanne azumi kwaya dai za a nannanka maka shine kamar kai guda goma kaga yin azumi uku a kowanne wata daidai yake da kamar kai watan gaba dai kana azumi kaga har wata 11 dukkanin haka idan ramadan yazo kuma shi dama kana azumtar sa daga farkon sa zuwa karshen sa kaga kamar ka shekara kana azumi ke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma wato wata rana ya shigo gidansa sai ya tarar da wata mata bai gane ta bai cewa cece wannan ya Aisha dan Aisha ta ce ai wace ce ya rasulullahi baka gane ta ba wace ana fadar yawan sallanta da yawan azuminta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna rashin jin dadin sa yace alaikum bima tudiquna yace ai duk aikin da za ku yi ku rika yin gurgurdan wanda za ku iya ku daina diban aiki yana muku yawa ko wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu ku sani cewa wallahi ubangiji ba zai gaji ba har sai kun ko sai kun kosa dan haka wato ku rika diban aiki gurgurdan za ku iya dawama kuna yi ita matar ta kasance ne kullum kwana take tana sallah sannan ta wuni da azumi saboda haka nan da nan kafin wani lokaci ta tsofi tun wato siffarta ta canza ta dawo kamar tsohuwa har annabi sallallahu alaihi wasallam bai gane ta ba shine ya mata wannan nasiha sannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa labarin wasu daga cikin sahabbansa wato sun zauna sun yi mitin wanin su sai ya ce inni asumu fala afdir kullum ni azumi zan yi baran sha ruwa ba har abada wani kuma sai ya ce inni usalli fala anam ni kuwa kullum kwana zan rika yi ina sallah na daina yin bacci da daddare har abada wani kuma sai ya ce inni la atazawwaju nisa ni kuma har abada ba zan aure mata ba dan kan shagaltar da ni daga kai daga ibada ko kuma aula anamu ala firash ko kuma ni ba zan taba kwanciya akan katifa in yi bacci ba wani kuma sai ya ce la akulu laham ni kuma har abada ba zan ci nama ba dan ma kar in ci wani abu mai dadi ya shagaltar da ni da duniya dan haka yayin da labari ya isa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito ya tara sahabban sa radiyallahu alaihi yayi hudaba a cikin hudaba yake ce musu ma balu aqwamin yatanazzahuna anil amali a amaluhu me ya samu wasu mutane ne suke kyamar aikin da nima ina yin sa fa wallahi inni la aqakum lillah ina mai rantsuwa da Allah cewa ni na fi ku tsoron Allah wa akhshakum lahu kuma ni ne dai na fi ku biyayya ga Allah kuma ni na fi ku tsoron sa wa inni la usalli wa anam kuma hakika ni ina yin sallah da daddare kuma ina yin bacci wa asumu wa afdir kuma ina yin azumi wataran kuma ina hutawa wa ana zawajin nisa kuma ina aurar mata wa fi riwayatin a riwaya kuma cewa yi wa anamu alal firash kuma nakan kwanta akan katifa a wata riwayar kuma yace wa akulu laham kuma nakan ci nama wa man ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda yake kyamar sunnata wato aure kenan falaysa minni to wannan baya tare da ni dan haka ba tsoron Allah bane ba kuma gudun duniya bane mutum ya zauna ba zai aure ba ya zauna haka shikenan da wai shi ka mai tsoron Allah shikenan ba zai ci abu mai dadi ba zai sha mai dadi ba kuma ba zai yi kiyin aure to wannan wato sai mutum ya zama kai baka ji dadin a nan duniya ba kuma a je lahirar ma waɗanda suka ji dadin a nan duniya kuma a can din ma su fika jin dadi tunda baka yi aure ba balantana ka haihu balantana an ka mutu wani ya ma addu'a baka ci mai dadi ba balantana ka dan ji dadi a jikinka wani kuma ya ci mai dadin kuma ya fika tsoron Allah kaga ya fika lada ya ci mai dadin kuma ya ciyar da wasu da abu mai dadin kaga ya fika lada don haka wato bari kar mutum zai zirga irin wannan abubuwan to zai zama ya tozartar da wasu ayyukan nashi na ibada zai zama ka kwana kana sallah to da rana kuma zaka wuni da azumi to kaga dole da ranar nan kana buƙatuwa zuwa ka samu wani lokacin da ba zai gaza awa biyu ko uku wanda gaba ɗaya bacci kake yi ba saboda ka kwana kana azumi kana sallah kuma gashi ka dauko azumi kuma zaka wuce dashi to kaga ba zaka samu damar da zaka je neman abin da za a kai baki ba wanda shi ma kuma wannan din in har kana da iyali wajibi ne ka ciyar da su an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna habba siyam ila allah siyam daud wa habbu salati ila allah salatu daud kana yanamu nisfal layl wa yaqumu thulusahu وَيَنَامُ ثُلُثَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَنَا حَدِيثٌ أَنْ كَانَ أُشْرِ بِسِرْنَا عَبْدُ اللَّهِ دَنْ أَمْرُ دَنْ آسِي يَدْرَ عَلَى رَتَبَةَ غَرِيسُ لِشِيدَ مَا يَكُنْسَ قَالَ يَتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَا عَلَى الْإِرَادَ عَمُنْشَنْ عَلَى سَبْتَ غَرِيسِ يَتِي إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ مَبِي سُوَيْوَرْ عَزْمِي أَبُونْ اللَّهِ شِينِ إِرِنْ عَزْمُ النَّبِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ wa habu salati ila allah salatu daud haka na mafi soyuwar sallah agun allah yace irin sallar annabi daud alayhi salam wato tsayawar dare kenan ake nufi anan kana yanamu nisfal layl annabi daud alayhi salam ya kasance yana yin bacci tsawon rabin dare wa yaqumu thulusahu sannan ya tashi tsayawar dare tsawon wato kamar sulusin dare din wa yanamu thulusahu sannan kuma yana yin bacci sudusin dare wato baccinsa bayan yayi kamar na rabin daren gaba daya to sai ya tashi tsayawar dare yayi kamar irin awa biyu haka dare yana ibada sannan kuma sai ya sake komawa bacci kuma har zuwa lokacin sallar asuba wa kana yusumu yawman yaqdiru yawman kuma ya kasance yana yin azumin wuni guda sannan kuma ya sha ruwa wuni guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin ya sanar da al'ummarsa cewa mafi kyawun azumi ko mafi ladan azumi a gun Allah shine irin azumin dan uwansa annabi Dawud alaihi salam hazin cewa yau yayi azumi gobe ya sharuwa yau yayi azumi gobe ya sharuwa haka nan mafi kyawun tsayawar dare ko mafi falala a gun Allah yace irin wacce annabi Dawud alaihi salam yake yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din mari wannan din ita ce sunnarsa domin ubangiji ya ce masa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil layli wa nisfihi wa thulusihi wa da'ifatun min alladhina ma'ak to ala ayi halin dai wato abinda ake nema a gun mutum shine ba wai yawan aiki ba a'a ya zamto aikin ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka irin wayannan ayyukan aiwar dare da sauransu duka mutum ya yi kokari ya kwaikwayi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi to wannan shine yafi gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita azumi a wasu kwanakin har iyalinsa su rika cewa yana ta yin azumi kamar ba zai sha ruwa ba wata ran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kan jera wasu kwanaki masu yawa baya azumi kullum yana cin abinci kullum yana cin abinci har sai sun ce kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya dade bai yi azumi ba وحيكين رأيوه صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وعن حديث عن قرب أشرق سيدنا أبو هريرة يدر على الدمد غريش يتي أوصاني خليلي badadina masoyina sallallahu alaihi wasallam abun kaunata yayin musiya bi salasin da abubuwa guda uku ga sunan kamar haka siyami salasati ayyamin min kulli shahri shine yin azumin kwana uku a kowanne wata waraka'atay duha da kuma raka'o'in nan guda biyu na walaha wa an utira qabla an anam da kuma cewa in rika yin mutirina kafin in yi bacci sune wasiyoyi uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa abin da ake nufi da wasiya shine wani al'amari na umarni wanda
mamaci wa in yayin mutuwa ne kenan wanda mamaci ya barwa rayayye ko kuma wasu kalmomi na nasiha wanda wani yayi wa wani ko yayin rabuwar su ko yayin tafiyar su ko dai wani abu da haka makamcin haka khalili dinnan kuma da ya fada wato khalili badadina to wannan abin da ya bayyana a zahiri shine a kullu dinnan yana daga bangaren shi Abu Huraira din amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren sa ba shi da badadi a cikin dukkan sahabban sa don Allah ya rahime domin ya fada a cikin wani hadisi ya ce law kuntu mutakhizan min ummati khalilan latakhattu Abu Bakr khalilan yace da a ce zan riki wani a matsayin badadi a cikin dukkan al'ummata to da na riki Abu Bakr a matsayin shine badadina walakin akhi wa sahibi yace bar dai sai dai shi dan uwana ne kuma sahabi na ne abu na farko da zamu rika daga cikin wannan hadisin shine mashru'iyyar yin azumi uku a kowanne wata shine wato mutum yana da damar ko dai yayi su a ayyamul bid wato ranar 13 14 15 ko kuma yayi kwanaki uku a farkon watan ko kuma mutum ya riki wato laraba alhamis juma'a yayi su a jere shikenan ya fara da laraba alhamis juma'a ko kuma ya fara da lahadi litinin talata duk wanda mutum yayi dade ne mutum zai iya yin su a jere kamar yadda aka faɗa din nan ko kuma mutum ya raba yayi daya a goma farko daya a goma ta biyu daya kuma a goma karshe duk yayi abu na biyu da zamu rika a cikin hadisin da yace wa raka'atay duha da raka'o'i biyu na duha to sallar walaha akwai sabani tsakanin sahabbai radhiyallahu alaihim har ya zuwa yanzu sabani shine nana Aisha radhiyallahu anha an tambaye ta game da sallar walaha ne ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi tace amma ni ina yi tace amma ita tana yi annabi sallallahu alaihi wasallam dai baya yi amma malamai sun suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi walahar yawanci yana yi ne a masallaci ba a cikin gida yake yi ba balantana ta sani shi yasa ba ta sani ba shi za ta ce kai baya yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana yin walaha domin an rawaito a hadisin ummu hani'in radiyallahu anha yar sayyidina ali cewa ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar walaha raka'a takwas a ranar da ya shiga wato a lokacin da ya shiga gar makka lokacin da ya je fatu makka bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ce salatul awabina sallar masu komawa ga Allah hina tarmadul fisal shine lokacin da rairayi ya fara daukar dumi lokacin da kananan ƴaƴan raƙuma suke jin dumin wannan rairayi to shine lokacin da wato za a yi ba su yin sallah a wannan lokacin su ne al'awwabun masu komawa ga Allah masu mayar da lamarin su zuwa ga Allah sai abu na uku ko kuma shin yaushe abu na biyu da zamu abin shine shin da yaushe ne za a iya yin sallar walaha malamai suka ce tun daga kamar lokacin da wato rana ta dan dago haka har zuwa lokacin zawali da zaka iya ne ka dab da lokacin zawali kamar lokacin da rana ta taki tsakiyar abin nan kamar 11 da rabi 12 duk wannan lokacin zaka iya yin walaha to sannan raka'a nawa ce nan ma akwai sabani tsakanin malamai akwai masu ganin cewa za a iya yin ta har raka'a 12 amma gaskiya kauli ne wanda yake rarrauna abin ne da yafi karfi shine raka'a 8 ce kamar yadda ita ummu hani'in ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zaka iya yin ta raka'a 2 ko raka'a 4 ko raka'a 6 ko raka'a 8 amma ba a so ka haura raka'a 8 abin da yafi ingantuwa a gumma nan to sannan sai me ake karantawa a sallar waraha Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'ar farko Fatiha da qul huwallahu a raka'a ta haka ake sai abu na uku faɗar sa da ya ce wa an utira qabla an anam da kuma ya yi min wasiya cewa an riƙa yin wuturi kafin in yi bacci to shi ma wannan malamai suka ce an so mutum ya yi wuturi kafin ya yi bacci idan ya zo ya zamto wato bai da tabbacin zai tashi a ƙarshen dare amma na'am
duk hakan ne in kai raka'a biyu ai sallama zaka yi in ka ƙara yin wata biyu ma sai ka sallama duk dai wayannan surorin da suka yi amfani amma an ka karanta wasu surorin ma ba wanda ba wayannan ba diyayi sai dai su din ne sunan da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta kamar yadda yazo a cikin littafin Sayyid Abdul Wahhab Sha'rani a cikin littafin sa Kashful Gumma an Jami'ul Umma to ita tsakka wato wuturi in mutum zai iya tashi a ƙarshen dare to an fi so mutum ya jirkinta sai can ƙarshen dare kafin dai budowar alfijir sai ya wuturinsa bayan ya yi wasu nafin kudin ya yi addu'o'insa sai ya shafa ido wuturinsa a sannan ya kula da sai dai in mutum yana tunanin zai iya makara to ya yi su bayan sallar isha'i shi ne a inda kai sallar isha'i ka tashi ka yi shafa ido wuturinka ko kuma ka bari kana komawa gida ka yi su shi ke وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنا هن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة وأنا حديث عن ويت شيتهنير تابعي مسنا محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله قال يشي سأل جابر بن عبد الله ناتم بي جابر بن عبد الله صحابي أنا هن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة شما زعل الله صلى الله عليه وسلم يا هن ين عزم يران الجمعة قال نعم سيسينا جابر يتمسى قريقوا أتير واير مسلم ما تشوي نعم ورب الكعبة قريقوا أنا صلى الله عليه وسلم يا هن أنا ميران قواد أبنجي جمعكين كعبة to anan wato akwai buƙatar wato mutane su fahimci wani abu na fiqhu anan saboda da yawa wasu saboda wai sun ji wannan hannu shikenan kawai sai suka dauka duk wani azumi ma indai ba Ramadan bane ba za ka yi shi a ranar juma'a ba in kai ka saba wa sunna kamar shekarar da azumin ranar arfa ya faɗo a ranar juma'a mutane suke ta maganganu har dai ta kai ga sai da muka yi rubuce-rubuce haka da sauransu don wayar da kan jama'a to ga yadda fiqhun wato hadisi ne abu na farko da zamu rika shine karhanci ne shi wannan hannun da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da azumin ranar juma'a karhanci ne an karhanta mutum ya keɓance juma'a kadai da yin azumi ya zanto duk sati zaka kana azumi amma juma'a kadai kake yi to wannan karhanci ne ba wai haramci bane in kai ka aikata makaruhi amma duk da haka kana da lada amma malaman su ce duk da haka ya halatta ka hada juma'ar da alhamis in ka azunci alhamis sannan sai ka hada da juma'a ko kuma in ka azunci juma'a to ka hada har asabar ma amma ba wai ka keɓance ta ita kadai ba zaka iya duk sati ya zamto alhamis da juma'a kana azumi ko ya zamto juma'a da asabar kana azumi wannan duka yayi abu na biyu shine wato malamai suka ce anan babu wani babu wata buƙatar sai an binciko meye dalilin hanawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bar dai abin da ya wajaba akan kowanne mukallafi shine kokarin kwatanta bin umarnin shari'a da karɓar dukkan abin da ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani bincike wai me yasa ya faɗa haka ba domin mu a matsayinmu na mu'mini mun yi imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wani abu na umarni ko na hani to haƙiƙa wannan daga Allah ne subhanahu wata'ala ba wai daga gare shi bane shi ne kawai mai isarwa ne sallallahu alaihi wasallam dan haka abin da yake wajibi gare mu shine kwatanta bin umarnin Ubangiji subhanahu wata'ala shin mun san dalilin ko hikimar hanawar ko umarnin ko ba mu sani ba wannan wajibin mu ne mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu na gaba jamhurin malamai sun tafi akan karhancin keɓantar juma'a kadai da yin azumi da kuma keɓantar daren juma'a da yin qiyamul layl sai dai malamai sun yi sabani cikin dalilin wasu malamai kamar abinda suka gato daga mazhabobin sahabbai radhiyallahu anhum kamar misali sayyidina Ali dan Abu Talib, sayyidina Abu Hurairah, da Salman al-Farisi, da Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhum gabaɗayan su an hakaito daga gare su wannan hanu. Imam Sana'ani ya faɗa cikin kitabansa Al-Udda, shi kuma ya ciro ne daga maganar Ibn al-Munzir, yace babu sabani tsakanin sabai da wannan lahi alayhi cikin wannan karhanci. Kuma abinda jamhurin malaman musulunci suka tafi akai shine karhanci ne na tanzihi, na tsaftacewa. Amma Malik, Imam Malik da Abu Hanifa, su bisa wani abu da suka fahimta na fiqh, suna ganin cewa ma ba makaruhi bane mutum zai iya azumtar juma'a, haka kawai ma mutum zai iya azumtar juma'a. Wasu malaman suka ce wataƙila ko wannan hadisin hanin bai isa ga Maliku da Abu Hanifa bane. Wasu kuma suka ce wataƙila sun yi wa hadisan tawili. Abu na hudu kuma da za mu fahimta a nan shi ne, idan ranar juma'a ta faɗo a cikin wata rana da mutum ya saba azumta, misali a ce kana azumtar kwanaki uku a kowane wata, misali kana azumtar misali 13 ga wata, 14 ga wata, 15 ga wata, to idan juma'a ta faɗo a ciki babu laifi ka azumce ta. Misali idan wani azumi na musamman ya faɗo a ranar juma'a, shi ma za ka iya yi, babu karhanci. Kamar azumin Ashura ko azumin ranar Arfa, idan waɗannan suka faɗo a ranar juma'a za a iya yi, ba karhanci. Haka nan idan wani mutum yana azumin yau kai azumi gobe ka huta, yau kai azumi gobe ka huta, idan shi ma ka huta ran Alhamis kaga juma'a za ka yi azumi, to ba nan ba wannan shi ma babu karhanci a kan haka. Wallahu a'lam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وانا حديث أنكر أنشي رسولنا أبو هريرة در على تبدأ قريشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة للي ناجم زعلا صلى الله عليه وسلم يناتشي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة كده قينكو يأذن ترانا الجمعة illa an yasuma yawman qablahu, sai dai in mutun ya azumci wata rana kafin juma'a din, wato alhamis kenan, aw yawman ba'dahu, ko kuma mutun ya kudunci zai azumci wata ranar bayan juma'a, wato asabar kenan. Kada ka kubanci iya juma'a kadai, sai dai in zaka hada ta da asabar ko zaka hada ta da alhamis. Wannan hadisin baya katar sharhi saboda mun yi sharhin sa a hadisin da ya gabata. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. وانا حديث بيشي ما أنكر وشني لغا حنم wato tabi'i shine Abu Ubaidin bararran bawa ne na Ibnu Azhara, amma ainihin sunan shi Abu Ubaidin din shine Sa'adu dan Ubaid. Qala yace shahidtu al-ida ma Umar ibn al-Khattab, na halarci sallar idi tare da Umar dan Khattab. Fa qala, sai yace hadhani yawmani, wadannan ranakun guda biyu na idi naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumtasu. Yawmu fitrikum min siyamikum, ranar shan ruwanku daga azuminku, wato ranar azumin karamar sallah kenan. Wal yawmul akhar taakuluna min sukikum, da kuma ɗaya ranar wacce kuke ci daga abin da kuka yanka na ibada, layyar ku kenan. To shi ma wannan duka an hana yin azumi. To shi ma har ila yau malamai sun yi saɓani game da shin idan mutum ya yi nuzur, wato ya yi bakanci cewa misali a ce ɗan uwanka, yayanka ko ƙaninka ko ɗanka ya yi wata tafiya mai nisa, sai ka ce ni ko duk ran dawa ne ya dawo daga tafiya, in Allah ya dawashe gari zan tashi da azumi. To sai kuwa wannan nan sai tashi dawowa, sai ya dawo a daren sallah, to yaya bakancanka? Shin za ka cika bakancen ka yi azumi ranar sallar ko ba za ka yi ba? Imamuna Malik da Imam Ahmad dan Hanbali da Imam Shafi'i suka ce ba za ka yi ba. Saboda me? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a ranar Idi. Amma malaman mazhabar Hanafiya ban san dai dalilin su ba, su sun ce za a yi, za ka yi a fatawar su, ban san me suka dogara da shi ba. Amma saboda haka sai kuma abu na gaba, mutum ne wato ya manta ya kusanci iyalinsa da rana a cikin watan Ramadan, ko kuma ana bin shi azumin kafara na rantsuwa, ko kuma azumin kafara na kisan kai bisa kuskure, ko kuma kafara zihari ake binsa, kaga azumi 60 ne duka wayannan, banda na rantsuwa din kowane azumi 60 ne a jere, to sai ya zamto kai kamar 30 da wani abu sai ranar babbar sallah ta yi, to ya za ka yi? Ba na mai suka ce sai ka tsaye da azumi, ba za ka yi na wannan ranar ba. Kuma wannan an inda gangan ne ka sha rana ɗaya, to azuminka wannan jirantuwar ya kare, sai ka sake samu wato somawa daga farko. Misali inda gangan ne kawai sai ka sha ruwa, ka fara ka yi azumi kamar 30 da wani abu ko 40 da wani abu, da gangan wata ran sai ka ce bari huta, sai ka huta, to wannan azumin kafara da kake yi ya kare, sai ka koma daga farko ka sake ɗaukowa. Saboda shahararraini mutatabi'aini aka ce. To amma idan ranar sallah ta gifta a tsakani, to wannan ka sha ruwa ranar sallah, to wannan bai katse maka wancan azumin ba. Eh, ba da suka ce kuma babu komai a kanka. Saboda haka ga anan akwai gyara mai girma akan mutumin da zai zo wai saboda tsoron maganganun mutane. Mutum ya zo da azumi a bakinsa, ya zo kuma a yi sallar Idi da shi kuma da azumi a bakinsa, to kaga wannan mutum kamar ya ha'inci kansa, ha'inci ne mutum kuma kansa ya ha'inta. Ka yadda ranar Idi ce, an zo an yi Idi da kai, ka yadda ranar Idi ce, har an zo an yi sallar Idi da kai, amma kuma shan ruwan ne ka ci abinci ne, kuma nan kuma baka yadda ba, ba za ka ci abinci ba, to kaga nan ya matsayin ma azumin mutum kenan yake. Kaga akwai laifi mai girma, masu yin haka ya kamata lalle su gyara. الله يجارنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنهر وعن السماء وأن يحتبي الرجل في الصوم الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجهما مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. Wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutanen Madina. Wannan sahabi ne mai albarka wanda an ruwaito hadisi da yawa daga gare shi, ya daga cikin mafiya yawan hadisi a cikin sahabban Madina al-Ansar, da shi da Jabir kusan ma ba ya su a yawan hadisi a cikin sahabban Madina. Yace ala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmaini, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a ranakun nan guda biyu, alfitri wan nahari, da ranar kono wato ranar idin karamar sallah kenan, wan nahari da kuma ranar yanka, ita ce ranar idin babban sallah. Wa anis samai, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sama'u. Menene sama'u? Sama'u shi ne lullubuwa da tufafi ƙwaya ɗaya, tufafi ƙwaya ɗaya, mutum ya zauna a cikin tufafi ƙwaya ɗaya, ya lullube kansa da tufafi ƙwaya ɗaya har hannunsa yana ciki. Malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin haka ne saboda hannunka yana ciki, kuma babu wani tufafin a jikinka sai iya wannan, kuma ka lullube jikinka gaba ɗaya. Ya ce za ta iya yiwuwa a gari in ka zo za ka yi sallah a haka hannunka ya taɓa al'aurarka, kaga sallah ta ɓaci. Kuma babu yadda za ka yi ka ɗaga hannunka ya kabbara, saboda hannunka gaba ɗaya ka lulluɓe shi a wannan. Wannan mu ba za mu fahimci wannan ba a yanzu, saboda muna da wadatuwar tufafi. Su a wancan zamanin na da, saboda ƙarancin tufafi mutum yakan yi haka. Sannan ya ce wa an yi hata biyar rajulu fi sawmil wahid, da kuma mutum ya zauna ya wato ya lulluɓe kansa haka, ya zauna a cikin tufafi guda. Al-ihtiba shine kamar zaman haka, mutum ya zauna ya haka da wasu, mutum kuma ya lullubi iyakar ba ya rak a haka, da shine al-ihtiba. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin haka saboda shi ma yana bayuwa zuwa ga mutum ya zanto yana kallon al'auransa saboda tufafin kwaya ɗaya ne a jikinsa sallan wa an salati ba'da subhi wal asr kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah bayan sallar asuba da kuma bayan sallar la'asr imamu muslim ne ya fitar da hadisin tun daga farkon sa har ƙarshen sa imamu bukhari shi kuma ya fitar da shi ne zuwa iya maganar azumi din nan na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmayn al-fajr wa an-nahar shine iya inda bukhari ya tsaya muslim ne yake har ƙarshe fikin hadisin wato zamu riƙa da wannan hadisin haramcin yin azumi a ranar idi wannan ko ya riga ya gabata haramci ne sosai ba wai karhanci bane haramci azumin ranar juma'a karhanci ne hanci kani ne na karhanci amma na ranar idi wannan haramci ne abu na biyu da zamu riƙa daga hadisin shine an hana mutum ya zauna cikin tufafi kwa ɗaya tal mutum ya dauko mayafi kawai lulluɓa jikinsa iya wannan kadai ba komai tare da shi to da mutum ya yi haka gare ya irin yafi irin na almajiri wato mutum ya nan daɗi ya yafa mayafin a jikinsa sannan ya ɗaure shi a nan wuyansa ya zanto dai hannayensa suna waje yadda ko sallah zai iya yin haka Allahu akbar amma ba wai mutum ya naɗe jikinsa gaba ɗaya har hannayensa ba wannan an hana wa nabi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifa na'am wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda yanzu nan muka dan yi magana akan tarjumar sa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama yawman fi sabilillahi wanda yayi azumi rana daya fi sabilillahi a cikin daukaka wato addinin Allah ba'ada Allah wajahu 'anil nar Allah zai nisantar da fuskar sa daga wuta 70 kharifan awan tafiyar awan nisan tafiyar shekara 70 azumi na rana daya to anan malamai sun yi sabani game da ma'anar fi sabilillahi wasu malamai sun suka fahimci cewa wato mutum ya zamto yana jihadi ya tafi yin jihadi wato wajen yakin dauka addinin Allah kuma sannan yayi azumi a haka yi wasu malamai haka suka fahimci hadisi wasu kuma suka fahimci kawai indai mutum yayi azumin ne kawai domin Allah haka ake yi to ala ayi halin ne ma'anonin guda biyu kowanne akwai kowanne wato mahamuli zai yi ya zamto haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wannan dai duka yana nuna mana falalar azumi ne dan haka ɗan uwa mutum ya yawaita azumi ba gwaninta bane mutum mai kaji yana cewa ai ni na farallar ma da ƙyar nake an ce wane yaya na ya sitti shawal ko ana kai kokari kai ko zai kaje mutum ya ce aini na farallar ma da ƙyar nai to kaga wannan ai ba gwaninta bane aikin da in kai na wuni daya aikin wuni daya Allah zai nisanta fuskar ka daga wuta tsawon tafiyar shekara 70 to na ga misali a ce kana yi koda na alhamis da juma'a wannan litinin da juma'a din nan ne koda na litinin da juma'a din nan ko kuma kwana uku aƙalla kowane wata na'am litinin da alhamis da ke so in ce litinin da alhamis ai yana da kyau lallai musamman ma samari a yawaita irin wannan saboda azumi shi yakan rage wa mutum yawan jin sha'awa a zuciyarsa da yawa zunuban da samari yanzu suke aikata da yawa za ka ga mutum zai ce wai sha'awa ce ta kai shi ga yin wannan mutum zai ga mutum har ya afkar da kansa zuwa ga mummunan abu saboda haka mutum ya yawaita yin azumi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda fa innahu wija'u domin shi azumi wato kamar abin nan ne da baibayi ne saboda haka lallai ne yan uwa wato mu riko da shi yana daga abin da yake kusanta mutum zuwa ga Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ce as-sawmu jannatu azumi garkuwa ne wato garkuwa ce daga wuta saboda haka lallai mu yawaita azumi saboda samun kafarar zunubanmu da samun daukakuwar daraja a gun Allah sannan kuma da samun amsuwar addu'ar ka domin yayin da mai azumi ya zo daukar azumi daidai lokacin suhur din nan lokaci ne da duk abin da ka roƙa Allah zai amsa maka haka nan yayin da ka zo shan ruwa daidai san da ka sha ruwa shi ma duk abin da ka roƙa sannan Allah zai amsa maka gabatar Allah ya taimake mu Allah ya amshi dukan roƙon mu Allah ka zaurar da mu lafiya ƙara mu lafiya zama lafiya akwai tambaya ko ƙwaya ɗaya ko biyu na'am na'am sallah bayan sallar yin sallar nafila bayan sallar asuba da sallar asar malamai suka ce lokaci ne na karhanci shi yasa aka hada yin sallah a wannan lokacin na'am daga ta yi fajiri idan mutum bai yi shi ba aka shiga sallar asuba to eh akwai malaman da ke ganin cewa har a malikiyar akwai malaman da fatawar su ke ganin bayan an yi sallar asuba mutum ya tashi sai ya kawo su eh wasu malaman kuma suka ce mutum ya bari rana ta fito sai ya yi su a daidai lokacin walaha duk wanda mutum ya dauka ya yi ya yi kwarai da gaske
Na. Insha Allah ko da an jere ne da liman din babu komai sallata yi Allah ya ware da su akwai malaman da ke kamar ranan ya daga fatawar mazhabin ta malikiya idan mutum ya zamto wato akwai wani bango da ya tare to ko da ka yi sallah a gaban liman din shi ma sallar ka tare saboda wannan din babu komai sallata yi wallahu a'lam na'am na'am azumin kamun baki na'am
to malam dole ne idan ka fara cikin ma kamar in kace biyar ko goma in ka fara ni sai ka gama ka ajiye ko kuma za ka yi ne guda ɗaya ka bar duka ajiye ka gaba ka ƙara duka ka ajiye
na kamun baki ko dai azumin nafila
ni da nafila ne amma wanda za ka ce idan Allah ya nufince ka
azumin bakance kenan zaka ce yawwa idan dai ba cewa kai ajira zaka yi su tun san da kai bakancen zaka iya hutawa yana tambaya ne akan shin azumin bakance zai iya yi yana hutawa ko kuma dole sai ya yi su a jere ya danganta da irin alƙawarin da mutum ya yi a lokacin da mutum ya yi bakancen domin shi bakance alƙawari ne da bawa ya yi wa ubangijinsa abinda ba farilla ba ne a kanka ba wajibi ba kai kuma ka dago kace zaka yi shi wajibi an fahimta kamar sayyidina amru abdullahi dan amru dan asi a wancan hadisin nasa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan wannan ibada ka kamar ya karbe ta ne a matsayin bakanci duk da bai ce bakancan bane amma wannan shine manufarsa shi yasa lokacin da ya tsufa ya kasa yi sai yake cewa da ya rayta ni kabiltu rukhsatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ila kai tana ina ma da na karbi sauƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana da kan wakalla
a makalin da hakimi da alama ko ya koma
na'am na'am Allah sarki na'am
Allah ya dawo da shi da